أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke jikin gidan Alhaji Salim mai nangi a nan unguwar Guba Shango a fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na kitabu tauhid littafin babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda muke karanta shi cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a zagayewar mako irin wannan yau dai muna yinin Lahadi daren Litinin wanda yau din daidai ne da 12 ga watan ukun musulunci watan Rabiul Awwal hijira yau shekara 446 14 ga watan 9 na shekarar miladiya 2024 15 ko to 15 ga watan 9 na shekarar miladiya 2024 idan ba su bibiya ba su manta ba a wancan mako malam yayi mana magana game da tauhidin kansa da yadda Allah ta'ala ya turo annabawa da kuma shine tushen ibada wanda shine kusan muqaddimar littafi mun kammala wannan gaba yau insha Allah za mu ji gaba ta biyu a littafi shine babu faddu tauhidi wa ma yukaffiru min zunubi babin da zai magana game da fallan tauhidi da abin da yake kankarewa na zunubai wannan kuma darasin mu na uku kenan a littafin a shafi na 6 a littafin darasi na uku shafi na 6 babu faddu tauhidi wa ma yukaffiru min zunubi babin zai magana game da falalati tauhidi sannan kuma da abin da yake kankarewa na zunubai babu shakka tauhidi iya da falala kuma tauhidi iya kankare zunubai to wannan shine malam zai ƙara faɗakar da al'umma a kansa falala na tauhidi kuma da abin da yake kankarewa na zunubai wa qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala yake cewa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سورة الأنعام آية نمبر 82 الله تعالى yake cewa الذين آمنوا kaga waɗannan da suka yi imani da rukunansa guda shida الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيرها وشرها سنن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس شاكو دا إيمان سدى ظالمشي با أولئك لهم الأمن إذن ودنا متاني سنة دا أمن توا دا قال وهم مهتدون إذن ودنا متاني سنة شريعيو أنا فهمتها ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بس شاكو ده إيمان سنة شركة با إيمان سنة حقيقة وجن قسكة الله ده دكان أبن ديزو ده الله ده قسكة منزان الله صلى الله عليه وسلم ده دكان أبن ديزو ده منزان الله صلى الله عليه وسلم أنا فهمت تو وانا شيني إيماني كما إيمان بيشاكو ده شركة با wajen yiwa Allah tarayya ko bema wani matsayi irin matsayin Allah ko neman abin da Allah ne kadai yake ba da shi a nema abin wani dan adam duka wani iya cikin hada Allah da wani ko kana tsoron wani dan adam irin tsoron da zaki yi wa Allah kawai ko kana son wani dan adam irin son da Allah kadai ake yi wa to wannan duka iya cin anwa'u shirk ya zamto mai imani imanin sa ya zama khalis cikakke tacecce wanda ba wani gaurayin shirka ba wani gaurayin hada Allah da wani a cikin imanin sa ko a cikin imanin sa indai har mutun yayi wannan to ga albishir guda biyu daga Allah na farko akwai al'am samun amintuwa idan Allah ya aminta da kai to aikin sa ban ma ba za ka yi ba aikin da zaka fusata Allah ma ba za ka yi ba a kullun kana cikin aikin da Allah yake so kuma yarda da shi an fahimta sannan a duniya zaman ka da duniya ba wani abin da zai firgita ka ba wani abin da zai zo guguwar sa ta dauke ma imani indai har Allah ya aminta da kai sannan abu na biyu kuma ga shari'a daga Allah shari'ar nan kullum muna neman ta gun Allah aƙalla su 27 koda mutum ba zai yi kai sau 17 koda mutum ba zai sallar lafiya ba kullun a raqo'in farilla guda 17 zaka ce ihdinas siratal mustaqim kullun zaka faɗi wannan kun ga ashe hanya akwai shortcut na samun shari'ar shine imanin kai zamtu ba shirka a cikin sa rayuwarka ta zama rayuwa ce ta imani khalis imani to har in mutum iya da imani na gaske to akwai alƙawari daga Allah da shari'a zuwa gare shi Allah zai shirye da shi dora sai ta farki mai da shi ana fahimta kun ga wannan farla ce ai dama yace faddu tauhid farlan tauhid yanzu kun gano farlan a wannan aya akwai farla guda biyu gashi akwai amintuwa sannan kuma akwai shari'a wanda kudi ba ya siyan su shekaru kuma ba sa ba da su ana ganewa dangi ba sa tara su Allah ne kadai yake da ikon yi wa dan adam kyautar imani ko shari'a ana fahimtar wannan yasa dama malamai suka ce ita shari'ar nan kala biyu ce akwai shari'a hidayatul tawfiq akwai hidayatul irshad hidayatul irshad shine aikin annabawa da sahabbansu da makofinsu da makofinsu da wanda suka zo a bayansu da suke hanyar da'awa a karantawa mutum aya a karantawa mutum hadisi a masa bayani shine hidayatul irshad shiryar wata nutsarwa abu kaza haram ne abu kaza halal ne abu kaza Allah iya so abu kaza Allah baya so shiriya ce ta nutsarwa amma kuma akwai hidayatul tawfiqin shiriya ta gamdakatar wannan kuma Allah ne yake malami ko annabi baya wa amma wa'azi ka gyara laifinka anusar da kai kuskure ka gyara anusar da kai hanya madaidaiciya ka hauka tafi aka wannan aikin Allah ne yasa Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabta ya rasulullah kai ba za ka shirye da wanda kake so ba hidayat tawfiqin kenan a wani gun kuma Allah ya cewa innaka la tahdi ila siratal mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici hidayat irshadi ana bayyantar wannan to Allah zai ma shiriya ta gaba daga tarsinka gane gaskiya kai aiki da ita ka gane kare ka guje mata suratul anami aya mai number ta 82 an ubada bin samit radiyallahu an daga sahabi ubada bin samit Allah ta'ala ya kare da shi ubada yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kale yace man shahida allah ilaha illa allah duk wanda ya shaida allah kadai shine abin bauta wahdahu la sharika lahu ka shaida allah shi kadai ne abokin allah shi kadai ne abin bauta kuma bai da abokin tarayya la sharika lahu ba wani abin tarayya da zaka jingina ma wa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka shaida annabi muhammadu bawan allah ne ko manzon allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu ka shaida annabi isa bawan allah ne ko manzon allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma annabi isa wata kalma ce daga allah wanda ya tura malaika jibril yayi busa ga nanar maryam sai ta haife shi wa ruhum min a raini daga allah wannan min din ta bayaniya ce ba ta taba ibiya ba ce ba wai annabi isa rai ne daga ran Allah aka gutsuro kai annabi isa ba cikakken bayanin annabi isa daga Allah yake ana fahimta annabi isa daga Allah yake shine min hudu da sanin Allah iya cikin halittun Allah da kaddaran Allah yazo duniya ta wannan hanya ne wal jannatu haqqun kuma ka gaskata aljanna gaskiya ce wan naru haqq ka gaskata cewa wuta gaskiya ce adakalahu Allahu aljanna to idan dan adam ya shaida da waɗannan abubuwa da wannan hadisi yazo da su to manzon Allah ya ce Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal akan abin da ya kasance iya aiki akan sa ma'ana darajar sa kuma za ta nuna irin aikin sa a duniya kun san aljanna hawa-hawa ce wanda yafi ga aiki yafi ga kwazo to ko kun yi ga aljanna ma to iya sama da kai ana fahimtar wannan akharajahu hadisi ma'ana al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fada shi kun ga babu shakka shi ma wannan hadisin yana nuna farallan tauhidi iya nuna farallan tauhidi ka shaida Allah ne kadai abin bauta shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ka shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ka shaida annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kuma annabi Isa sako ne daga Allah zuwa ga nana Maryam alaihi salam sannan kuma wani ruhi ne wanda yazo daga Allah ka shaida aljanna gaskiya ce shaida aljanna gaskiya ce kai ta aikin da zai kai ka aljanna ana fahimta shi wannan shine kaida aljanna gaskiya ce duk aikin da kaji an ce aiki ne zai kai mutum zuwa ga aljanna kai kokarin ka yi shi wannan haqqun ka tabbatar da wuta gaskiya ce ka tabbatar da wuta gaskiya ce shine duk abin da ake cewa akwai tafiya wuta akan sa guje shi duk abin da yake kai dan adam zuwa ga fushin Allah ko kai zuwa ga azabin Allah guje shi to wannan shine kaya da wuta gaskiya ce to duk wanda yi wannan shahada ma'aiki ya bada labari hadisin Ubadah bin Samit yake cewa Allah zai shigar da shi aljanna ala makana min al'amal akan abin da ya kasance a kayan aiki da a duniya walau ma fi hadisi ay itiban daga Bukhari da Muslim ne hadisin Itiban fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar haqiqa Allah ta'ala ya haramta ma wuta man qala la ilaha illa Allah yabtaki bi zalika wajha Allah wanda ya ainacin ce la ilaha illa Allah kuma yana nufin Allah da wannan la ilaha illa Allah tasa to wannan mutum iji manzon Allah Allah ta'ala ya haramta wuta cin nama jikinsa ana fahimta shaidawa Allah ne kadai abin bauta sannan kuma wannan abun dan Allah kake wa ma umiru illa li abdullahi mukhlisin lahu din dole aiki ba zai karbo sai da ikhlasi duk abin da la ilaha illallah za ta dora haka yi to ka tabbata dan Allah kake ba dan wani ba ba dan wani ansu ba to duk wanda yi wannan akwai albishir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wuta an haramta masa an haramta ma wuta cin da majikin shi da majikin abin da muke nema ya bane guda biyu da tsira daga wutar da tafiya aljanna duk abin da mai imani yake to wallahi ghaya sa wannan abu guda biyu tsira daga azabin Allah da fadawa rahmat Allah yasa Qur'ani yake cewa man zuhziha 'anil nari wa udkhila lil jannati faqad faz duk wanda aka nesantar da shi daga wuta sannan aka shigar da shi aljanna to wannan ya ci nasara rayuwa ta yi kyau ana fahimta kuma ya zo daidai da hadisin wancan Mu'adh bin Jabal lokacin da manzo Allah ya nada shi liman a wata unguwa a garin Madina to wata rafi tsawaita sallah a masallacin da yake limanci kuma alhali ya zo ya zauna da manzo Allah an yi darasi an yi majalisi kuma an yi sallar isha manzo Allah ya tsawaita karatu a sallar ce kuma suna jiran sa da ya gama zama da manzo Allah ya sallar isha ya koma ce suna jiran sa yi musallar isha da kabbar sallar isha nan ma sai dauko dogayen su wuri to ko wani bawan Allah da iya da dabbobi iya zuwa iya ba su abinci iya kiwon su da dare sai kasa jurewa sai koma gefe sai sallar sa da ya koma gefe yi sallar sa sai labari yake ta yawo bakunan mutane ai wani ana cikin sallah ya fasa yin sallah sai ta wannan ayar ai a halayyar munafikai sai fasa ta har aka ya ka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
aka ce manzo Allah wani fa Mu'adh iya jin sallah ya fatsi sallah sai tafi sa aka ce a nemo shi aka nemo shi manzo Allah mai tambayoyi yace ya Rasulullah ranan mun jima mana jira Mu'adh mun jima sannan kuma da yazo sai karanta dogaye sururi ni kuma ina kiwo dabbobi na suna ta jira na ba su abinci sai na ga ba zan iya jurewa nan sallah ba sai na koma gefe ne sallah ta tafi sai manzo Allah ke cewa da shi to ai da koma gefe me kike me a sallah ta kai da me kike sai ce na karanta Fatiha a kowace raka ana fahimta na karanta sura amma duk gunda Mu'adh yake motsa bakinsa ba ma jin sauti to aguncewa nake Allahumma adkilni aljanna wa ab'adni minan nar ana fahimta duk gunda ban san abin da ake fada ba to idan naje go sai ce Allah ina roƙonka aljanna ina neman tsaronka daga wuta kaga lokacin bai san me ake fada a tasbihi ba a nan ruku'i bai san abin da ake fada a sujjada ba ne tasbihi bai san abin da ake fada a tahiyya ba haka amma duk abin da a bayyana shi ake to ya iya iya sai manzo Allah ke cewa mu ma ai haula hazana tadanda duk abin da muke yi din nan duk abin da muke mu ma wannan abin da kake fada muke nema gun Allah an fahimta neman tsari daga wuta da kuma neman aljanna haka ba aikin Allah ya tabbatar yace duk abin da muke nema mu ma wannan gayar muke so mu samu tsira daga wuta mu samu shiga aljanna an fahimci wannan to kun ga a ce tsayawa kan tauhidi tsayawa kan la ilaha illallah tana sa dan adam Allah ya nisanta shi daga wuta kuma iya sa wutar ma a haramta masa namun cikin wannan bawon Allah kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar Allah ya samu dace malike cewa ana bi sa'id al-khudri daga sahabi Abu Sa'id Allah ta'ala ya kare dade shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace qala Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam yace ya rabbi ya ubangiji allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih annabi Musa alaihi salam yace ya ubangiji na ya Allah ka koya mini ka sanar da ni wani abu wanda zanki yawan ambatonka da shi sannan kuma zanki addu'a da shi na ambace ka sannan kuma idan ina da bukata wannan abu zan dinga maimaitawa ya zama to gine sila ta biyan bukatuna ya Allah an bai janna wannan annabi Musa ne yake roƙon Allah ya bashi kun ga dadin ilimi da zuwa wajen karatu yanzu wannan abin da annabi Musa ne ya roki Allah Allah kuma ya bashi ba dan dalilin zuwa wajen karatu ba za ka rasa ana bai da kun ba za ka je kasuwa ka sani ba za ka je shago ka same shi dalilin zuwa karatu ka samu wannan garabas annabi Musa shine na uku a matsayi a gun Allah daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim sai annabi Musa alaihi wasallam su biyun ne kadai suke gaban sa wajen daraja a gun Allah amma dukkan annabawa kasan annabi Musa su in banda annabi Muhammad da annabi Ibrahim alaihi wasallam an bayyana iya cikin annabawa mafi girma guda biyar ulul azmi na rusul amma yake roƙon Allah Allah ya bashi ya sanar da shi abinda zai ke yawan ambaton Allah ne kuma Allah ya sanar da shi abinda zai dinga roƙon Allah ne ana fahimta qala sai ubangiji ya ce Musa kul ka ce qala kul ya Musa Allah ya ce Musa ka ce la ilaha illallah ka dinga mai ta wannan ambatona ka dinga wannan in ma bukata gare ka gun Allah ka dinga mai ta wannan ka san dai abinda Allah zai fada wa annabi ba karamin abu bane tunda Allah ba wanda yafi girmamawa cikin halittunsa kamar annabawa su ne mafi kusa da shi ana bayin da wannan to sai Allah yake fada wa annabi Musa abinda ka roka ka dinga ambatona da shi ka dinga rokona in bukata ka ta taso to ka dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah qala sai annabi Musa ya ce ya rab ya ubangiji kullu ibadaka ko kullu ibadika yaqulun hadha sai annabi Musa ke cewa ya ubangiji ai din bai suna fadan wannan ni wani special nake suna musamman an gane ko amma wannan ai duk bayin suna faɗa wannan kowa ma yana faɗa la ilaha illallah kowa ma yana faɗa amma ni na musamman nake so ya Allah qala ya Musa sai Allah ce ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kibbatin wa la ilaha illallah wa fi kibbatin malat bihinna la ilaha illallah Allah ya ce ya Musa ka gaji da kyau cewa da a ce duk samai bakwai duka tun daga sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai ana fahimta da dukkan wani abu da ake gudanarwa a cikin samman a kaddara ma da wasu masu ba da ubanni ba ni ba da su kamar a ce da mushrikai da gumakansu da komai da duk abin da ake ba da yawu na ba da suna ba da kowa da kowa an gane ko sannan wal ardina sab'a bayan an gama da samai bakwai kasai bakwai nan ma tunda kasta ɗaya har ta bakwai a ce duka a tara su da samai bakwai da kasai bakwai a tara su a gefe guda ai duniyar kenan gaba ɗaya ba har ma da abin da ba duniya ba dan yanzu duniya iya wani abin da muka sani amma a samai bakwai da kasai bakwai abin da duniyar ma ba ta santa ba amma yanda duk bincike masu bincike ba su so to Allah ya ce duk da abin da kuka sani da wanda ba ku sani ba duk a tattaro su a aje su gefe guda sannan ga la ilaha illallah ita ma fi kifati la ilaha illallah tana gefe guda ita ma kamar ka kaddara abin mizani ne ko wani abin aho ga la ilaha illallah ga kuma duniya da samai bakwai da kasai bakwai duka a guda Allah ya ce wa annabi Musa wallahi da za a auna su a sikili malat bihinna la ilaha wannan kalmar sai tarin jayi samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke zakarun su kun ga ce la ilaha illallah ba karma kalma ba ce ba karma kalma ba ce da kuma tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu an ce tafiye shekara 500 ne haka hadisi ya tafi da za mu zo kansa a can gaba da ta tafiye shekara 500 kuma tafiyar ba irin tafiyar kafa ba ko ta mota a tafiya hawaiya kamar tafiyar jirgin sama daga sama ta daya a sako jirgin sama ba zai fado kasa ba sai ya tafi shekara 500 inda idan ka tsaya kuke gani amma ba sama ba shi ya karfi idan ka ne tsaya kuke gani amma saman gaskiya ba ta gano ba idan ka ba zai iya gano ta to haka daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu nan tafi shekara 500 haka daga ta biyu zuwa ta uku tafi shekara 500 ne duk da abin da ke tsakanin su kasa ma kuma haka da kasa wannan zuwa kasa ta biyu nan matafiya shekara 500 ita ma ridi bakwai ce duk a tattaro su gaba daya a aje su a gefe guda la ilaha illallah sai tarin jayi su inji Allah subhanahu wataala kaga a ce duk wanda yake son a bashi zikiri ko wuridi ko kaga wuridi ya zo mai lasin kuma daga Allah wuridi mai lasin ka zauna ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah sai ke 2-in-1 kana ambaton Allah kuma kana roƙon Allah kana ambaton Allah idan ka gama kuma ka faɗi buƙatunka Allah ya biya maka amma yanzu wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ga abin da Allah ta'ala ya faɗa a annabi Musa malat bihinna la ilaha illallah akwai wani hadisi ma da ake ce masa hadisul battaka shi ma wani bawan Allah ne ya mutu to zunubansa suna da yawa an ce ya yi zunubai a rayuwarsa marasa iyaka amma ya taɓa furta la ilaha illallah da kyakkyawan niyya kuma sa'ad da Allah ya karɓa da aka je lahira aka masa assembly na zunubansa duka duk ya gane laifinsa sai Allah ya ce da shi kana da wani aikin alkhairi kuma da za a zo a gwada da wannan zunubin insha Allah wallahi ba ni da wani aikin alkhairi da za a gwada shi da wannan zunubin na sama ba za ka yi sai Allah ya ce ka tuna ne insha Allah ba wani sai ce ni ban manta ba akwai lokacin da ka taba fadar la ilaha illallah kuma da zikai fada ka fada da kyakkyawan niyya sai aka san malaika ya dauko ta a wata takarda kamar ID card an ce da aka je gun auna zunubi da lada ana dora la ilaha illallah ta rijaya wannan zunubin sai aka je tafi aljanna ana bayin zaron nan kaga lalle lalle mu dage muna fadar wannan kalma da ikhlasi muna fadar ta dan Allah kuma dan girman Allah Allah ya samu dace. Wannan hadisi malaki cewa akhrajahu ibn Hibban wal Hakim wa sahah wa al-Tirmidhi wa hasanahu an Anas daga Imam Tirmidhi Abu Isa ya inganta hadisin daga Anas dan Malik yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa ya ibn Adam ya kai dan Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya da za a ce ka zo mini da abin da ke cikin ƙasa ne duk laifin ka ne kai laifi da ya ci ƙasa gaba daya summa lakitani la tushrik bi shay'a sana a cikin wannan zurban naka a ce ba shirka a ciki kawai zurbai ne amma ba hada Allah da wani zurba la ataituka bi qurabiha maghfira Allah ya ce wallahi sai na zo ma da kwatankwacin cikin ƙasar duk gafara ta ci ana fahimta yasa laifi guda biyu ne suke da haɗari a gumbawa da mutuwa laifin farko shirka laifi na biyu cin haƙƙin ɗan adam wannan Allah baya yi in dai an mutu ana yi Allah baya yi amma duk wani laifi da ba wannan ba idan kai ga mashi'ar Allah sai Allah ya ana fahimta amma haƙƙin ɗan adam da kuma shirka to su ne mafi haɗari mutum ya mutu bai duba kansu an bai fahimta nasi ya tabbatar Allah baya gabata irin wannan zuba shi haƙƙi har sai mai haƙƙin ya yi idan bai yafe ba da ayyukanka na lada da ka tara Allah ya karɓa da su za a biya shi haƙƙinsa a lahira ana fahimtar wannan sannan kuma ita shirka da ma Allah ya nasanta cewa baya gafarta wa idan an mutu alai inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ana fahimta fihi masail akwai masaloli cikin wannan babi da muka karanta al-ula na farko si'atu fadlillah zamu fahimci fadin falalan Allah ko baka fahimta ba zamu fahimci fadin falalan Allah falalan Allah tana da fadi tunda duk mutumin da ya jemawa da Allah la ilaha illallah to Allah ta'ala zai haramta wuta ta tana majinyansa duk mutumin da ya je da la ilaha illallah ya faɗe ta dan Allah to manzon Allah ya ce Allah ya kwatanta dukkan duniya da abin da ke cikin ta la ilaha illallah ta rinjaye ta kaga wannan faɗin rahmar Allah ne sai atu fadilla abu na biyu kasratu sawabi tauhidi inda Allah tauhidi ladan sa iya da yawa ana gane ku ladan da ake samu wajen furta la ilaha illallah ladan ne mai yawa a tauhidi ana la ilaha illallah ake kamar kace kasratu sawabi la ilaha illa Allah yawan ladan da ake samu a karkashin fadin la ilaha illallah akun Allah subhanahu wataala al-thalisa na uku takfiruhu ma azalika lizru bayan tarun ladan da ake samu a karkashin fadin la ilaha illallah sannan kuma duk da haka ma tana kankare zunubai tana kankare zunubai bayan kuma ladan take jawo dan adam bai yawa abun Allah الرابعه مساله تهدا cikin babin tafsirul aya fassara ayan nan cikin suratul an'am ne number 82 alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani basu cako da imanunsu da shirka ba suna da aminci daga Allah kuma suna da shirya daga Allah al-khamisa mas'ala ta biyar ta'ammulu khams allawati fi hadisi ubada akwai hadisin ubada bin sanid ko akwai abubuwa guda biyar a cikin sa ko koma hadisin da ubada man shahida allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min wal janna haqq wan naru haqq abubuwa guda biyar kenan to ku kula me manzon Allah ya faɗa da gaske ya faɗi wannan ta gaskiya adkhalahu Allahu aljanna to Allah zai bashi aljanna yasa anan maliki cewa ta'ammal al-khams lawati bi hadisi ubada wadancan abubuwa guda biyar da suka zo karkashin hadisin ubada ka kula da su sosai dan domin aljanna ce abu in ka kiyaye sun kan mutu akan su to manzon Allah yace Allah bai baka aljanna as-sadisa mas'ala mai namba ta shida annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadisi i'tiban idan ka hada hadisin ubada da hadisin i'tiban wanda yake kasa da wancan hadisin kenan ana ganewa wa ma ba'dahu da abin da ke bayan sa tabayyana laka ma'ana qaul la ilaha illallah to za ka ƙara fahimtar abin da ake nufi da la ilaha illallah wa tabayyana laka khat al-maghrurin kuma za ka fahimci kuskuren masu ruduwa da fadin ta da baki koyi ba aiki a zuciya an fahimta can hadisin ubada duka an fada amma an ce haqqun shine abun kula hadisin kuma itiban ana ganewa hadisin itiban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a fa inna Allah qad harrama ala nar man qala la ilaha illa Allah amma yabtaki bi zalika wajha Allah la ilaha illa Allah ka bude ta dan Allah ka fadi ta dan Allah to ita ce take ta dukkan wannan aikin ta kai ka aljanna garba ka rubuta amma an rasa wannan sharadin baka yi ta dan Allah ba ba ikhlasi sannan sai kuma baka fadi ta da gaske ba daga nan ka fada to duk wannan falal ba za ta jawo mai ita ba kun fahimci magana to wani ne mas'ala mai nan ba ta ce da malai kawo mas'ala ta bakwai at-tanbih li shart alladhi fi hadith itibar ka kula da sharadin da aka fada hadith itibar shine yabtaki bi zalika wajha Allah ka fade ta dan Allah kayi aiki da la ilaha illallah dan Allah ini yabtaki bi zalika wajha Allah الثامنه مساله من نمبر 8 كون الانبياء كسانچيوار انباوا يتهاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله سنادي بقاتر قارن بياني ده فدكروا اكن كلمه لا اله الا الله كو اكن فرلن لا اله الا الله كغا النبي موسى بي سني با سيدي الله يفدا مسو كو النبي موسى بي سن لا اله الا الله تنارين جائر سمي بكوي ده كسي بكوي بي سن وني علم با سيدي الله يفدا كدشي kasancewar annabawa su ma kansu na da bukata wajen ƙarin bayani na falala ta la ilaha illallah at-tasi'a na tara at-tanbihu li rijuhaniha bi jami'il makhluqat Allah yayi bayani cewa la ilaha illallah zatir rijai dukkan halitta gaba daya ma anna kathiran mimman yaquluha yakifu mizani kuma ne ce abin mamaki zaka samu da yawa daga cikin masu fadin la ilaha illallah mizanun salahi rabahi da nauyi ana gani ba to kamar tambaya shi abun to bai jawo haka kun ji dai baran lantai ita kadai in ka fada da kyakkyawan niyya za ta kai ka aljanna za ta raba ka da wuta kuma duk halittun sammai bakwai da kasai bakwai la ilaha illallah za ta rinjaye su to amma malici abin mamaki za ka da yawa daga cikin masu fadan la ilaha illallah amma an je lahira mizanin su baki da nauyi yayi soko to ana fadata ne ba dan Allah ba ikhlas ba anifin Allah ne ana bayan garon nan ba anifin Allah kuma ana rabewa da ita ana wani abu da san zuciya to wannan shine abin da malaiku su fito da zuciya amma duk wanda ya fadi la ilaha illallah da gaske da gaskatawa kuma dan Allah yayi wallahi duk wannan falahi ta sabi shi haramta wutacin naman jikinsa a shigar da hi aljanna sannan mizanin sai rinjaye komai na lada aikin sa na lada rinjaye komai na zulubi amma in baka fade da dan Allah ba kuma baka yi aiki da ita da gaske ba to wannan falal ba za ta zale ka ba amma in janna kaga din me la ilaha illallah da gaske ba zai je aikata ka ba irin zulubi an gane ne kyau kamar sata kamar zina kamar luwati amma inda kamar kariya kamar annabimanci kamar hasada kamar shan giya kamar cutar da mahaifa kamar cutar da makwabta da sauransu da sauransu in dai ka faɗi la ilaha illallah da gaske ba za ka bana domin ita tana hana wannan din amma inda tana hana wannan din tana hana wannan la ilaha illallah tana hana wannan duka amma in kai dan adam ne ba annabi bane ba mala'ika bane to zaka iya yin aiki na laifi amma kuma ka nemi tuba Allah ya yi amma mumini na ƙwarai da wahala ka same shi ya aikata ka ba irin zuwa an bi tunna mu'mini na kware mai imanin gaske da wahala ka same shi ya aikata ka ba irin zuwa sai dai as-sagha'i kananan laifuka wanda kuma dama Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa lamam sune masu gujewa manyan manyan zunubai da al-fahisha sai kananan zunubai da kuma annabi ba za ka iya yinsu saboda in ka faɗi la ilaha illallah amma ka je kake sabo kake kaza kake kaza kake kaza kai wai dogaranka ka faɗi la ilaha illallah za ta kai ki aljannati ba haka bane shine maganar ayi da ke so faɗa ba haka bane amma wasu dai wasu bace da wannan din suna la ilaha illallah amma mutunta ne mayaudara ne masu zunubi ne masu sabo ne an rudar da su cewa faɗin la ilaha illallah kadai duk abin da ake nema na farin Allah zai baka kuma wallahi ba haka bane tunda ai manzon Allah ne zo da la ilaha illallah ko shine ka koran shi can ya ce bi haqqin hadisin a ubada hadisin itibar kuma ya ce yaftaji bi zalika wajha Allah in ka fade ta dan Allah kai aiki ne da gaske dan Allah kaga din me yin la ilaha illallah kuma iya wancin ayyukan ba da gaske yake yi ba ba da gaske yake yi ba an bai wannan jau to wannan shine gunda ma da yake so ku fahimta karka jana tabbadan falan la ilaha illallah falan ta kaje shikenan tunda duk wanda ya fade ta za a haramta mutuncin nan mace kisa shikenan ka daga dinga aikata zulubai da fasadi a ba haka ke ba haka ke ne ba in har ka fahimci ta da gaskiyan ita la ilaha illallah to wallahi za ta hana ka duk aikin zulubi amma in janna za ta hana ka duk cin haram za ta hana ka dukkan wani aiki da ubangiji ke fishi da shi ba za ka yi ba sannan ba za ka fakke da la ilaha illallah ba sannan ka dinga cutar mutane da ita nan ma ba zai yi ba ka ganin ma baka faɗe ta yabta gibi zalika wajha Allah to dai wannan shine a takaice abin da malaki ne al-ashira na goma an-nassu ala anna al-ardina sab'a kas-samawat nassi ya tabbatar da kasa ma riti bakwai ce kamar sama Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati sai ce wa min al-ardi mithlahunna yanda sama take rufi bakwai haka kasa ma take rufi bakwai al-hadiya ashir mas'ala mai namba ta 11 anna lahunna ummaran cewa a cikin sammai da kasai akwai masu ba da umarni da roƙa ba Allah ba wajen aikata sako da aikata abin da zai fusata amma ba dan wai Allah ya ba su umarni haka ba athamina natara isbatu sifat khilafan lil ash'ariyya ka tabbatar da Allah sifarsa sabanin abin da ash'ariyawa suke korewa duk inda Allah ya ce iya da abu kaza to a manhajin ahlus sunna kai imani da shi amma kuma ba tausiri Allah ya ce iya da fuska Allah iya da hannu Allah iya magana Allah yana ji Allah yana da kafa duk nasu ya tabbatar da wannan abinda ake nema da kai imani amma siffantawa da kamar ta ba naka kuma korewa ma ba ta ka bace tunda Allah ya tabbatar manzo Allah ya tabbatar in ka kore da wani dalili babu dalili to ash'ariyawa matsalar su duk inda Allah ya siffanta kansa da wani abu to suna korewa Allah siffa suna korewa Allah siffa kaga ar-rahman siffan Allah ce ar-rahim siffan Allah ne innahu sami'un basir innahu huwa sami'ul basir an gane ko yadullahi duk wannan wajha Allah duk wannan su ash'ariyawa ba sa tabbatarwa ta qur'ani ne yake faɗa masu ya ba haka yake to korewa Allah siffa aqida ce ta ash'ariyawa wanda kuma ya saba da manhajin ahlus sunna wal jama'a amma in jana as-salisa ashr mas'ala mai namba ta 13 annaka idza arabta hadisa anas idan ka fahimci hadisin anas dan malik arabta anna qawluhu fi hadisi itibari zaka fahimci maganar ma'aikin Allah cikin hadisin itibari bil mali fa inna allaha qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa allah hakika allah ta'ala ya haramta wuta mutumin da yace la ilaha illa allah amma yabtaji bi zalika wajha allah wanda yake nufin Allah da faɗin la ilaha illallah annahu taraka shirka gani ko duk wanda ya faɗi la ilaha illa Allah zai bace ka ba zai yakace shi ka laysa fi laysa qawluha bil lisan wai ba wai faɗin ta da baki kawai shine laysa qawluha bil lisan ba ka faɗi la ilaha illa Allah da baki ba kuma ka je kana aikata zulumi ba haka ake nufi ba arabiya ashar ta'ammalu al-jam baina kauni isa wa muhammad abdai Allah wa rasulaihi ka fahimci cewa annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan su bayin Allah ne manzanin Allah ne tana cewa anna muhammadun abduhu wa rasuluhu anna isa abdullahi wa rasuluhu dukkan su bayin Allah ne ko manzanin Allah ne al-khamisa ashar mas'ala mai namba ta 15 ma'arifatu ikhtisasu isa bi kauni kalimatillah kebantar annabi isa da ake ce masa kalimatullah kalmar Allah ko kalma daga Allah wannan khususiyar annabi isa ce yasa shi kadai zo duniya ta irin wannan hanyar mutun ya zo duniya daga mahaifiya ba uba to annabi isa ne kadai ya zo duniya ta wannan hanya ne ko malamai suke cewa domin Allah ya cika kudurarsa ta shine ala kulli shay'in qadir yayi wannan na farko ya halicci annabi adam alayhi salam ba uwa ba uwa da kasa Allah ya halicci annabi adam alayhi salam aga ne kyau hal ata alal insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkur annabi adam inna masal isa inda Allah ka masal adam khalaqahu min turabin aka Allah ya sun makal law kun fi kun annabi adam koi kasa Allah ya sa mala'ika suka tara kasa koi aka ce annabi yarin bita shikenan sai kuma aka halittar masa da matarsa daga jikin sa wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa bassa minhuma rijalan nisa kaseera wa nisa rijalan kaseera wa nisa daga annabi adam dawo aka samu mazaje da yawa cikin zuriyarsu da mata da yawa amma in jona kage ta hawa ka kaddara ma zaka ci to daga annabi adam jiki tunda daga jikin sa ma'aiki ya ce daga kashin hakar karin sa na hawo bangaren hawo daga shi aka halicci na hawo kaga kaddara annabi adam ba uwa ba uba nana hawa kaman da uba ba uwa a misali kenan kaga me yake kenan sai wanda zai zo da uwa ba uba to sai Allah ya halicci annabi isa da biye cikin wannan gurbi annabi isa mahaifiyarsa bata taba kusantar da namiji ba Allah ya tsarkake ta daga wannan kamun ya ci mutum ya kirki ci amma Allah ya kaddara mata haihuwar annabi isa ba uwa an bai jiwa nan domin Allah ya cika ikon sa akan kowa da kowa to shine malam ce cewa annabi isa alaihi salam khususiyarsa ce a ce masa kalimatullah an bai jiwa nan sannan matsala mai namba ta 16 ma'rifatu kaunihi ruhan min kasancewar annabi isa daga Allah yake ba shi yake kansa ba daga Allah yake ki ba Allah bane daga Allah yake sako ne na mala'ika jibril daga Allah zuwa na maryam alaihi salam as-sabi'a ashir matsala mai namba ta 17 ma'rifatu faddu al-iman bil janna wan na'am farala ta yin imani da aljanna da wuta can an ce wal jannatu haqqun wa naru haqqun an bayyana to ka tabbatar da aljanna gaskiya ce ka dinga yin aiki domin neman aljanna ka tabbatar wuta gaskiya ce ka dinga gujema wa abin da zai kai ka wuta as-samina ashar mas'ala mai namba ta 18 ma'rifatu qawlihi ala ma kana min al-amal da ma'aikin Allah ya ce Allah zai higar da mutun aljanna amma akan abin da yake na aiki ma'ana iya darajika aljanna iya kokarin aikin ka a duniya da alkhairi at-tasi'a ashar na 19 ma'rifatu anna al-mizan lahu kiffatan cewa mizani iya da kiffa guda biyu ne an gane ko a dora wannan a dora wanda ya rinjaye da wanda za a rinjaye al-ashirun mas'ala mai namba na 20 ma'rifatu dhikr al-wajh manzon Allah ya ambata ma wa Allah fiska yabtagi bi zalika wajh Allah an bai mutuwa nan kaga siffa ce amma manzon Allah ne ambata wa Allah wannan siffa ne an gane da kyau wannan shine karshen wancan bari sai babu man haqqaqa tauhida dakala al-janna da ghairi hisab babi zai magana cewa duk wanda ya tabbatu akan la ilaha illallah to zai ga aljanna ba tare da hisabi ba. Duk wanda ya ingata tauhidin sa yayi shi da gaske to manzon Allah ya bada labarin zai samu kansa a aljanna ba tare da hisabi ba. Wa qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushriki. Shi annabi Ibrahim alayhi salam kana ya kasance umma, shi kadai al'umma ne daya tamkar da dubu kenan, an fahimta, qanitan ko mai dan Allah ne annabi Ibrahim, mai dan Allah ne, hanifan annabi Ibrahim mai karkacewa dukkan wani son zuciya ne ya tsaya zuwa ga Allah, yini hanif wanda zai karkace dukkan wani abu wanda Allah bai so ya koma kan abin da Allah yake so. Walam yakum minal mushriki, annabi Ibrahim bai kasance daga cikin masu yiwa Allah tarayya ba, baya cikin masu hada Allah da suratul nahl aya mai namba ta 20. Wa qala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, Allah da yake fado bayin sa na kwarai sai ki ce su ne wanda ba sa tarayya da ubangiji su. Har in mutum iya so ya zama bawa na kwarai mai imani to sai ya kiyaye ba zai taba hada Allah da wani ba, sai ya kiyaye shirka da dukkanin bangarorin ta kuma. Suratul mu'minun aya mai namba na 59. An Husayn bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubayr, yace mun kasance wajen Sa'id bin Jubayr, fa qala sai shi Sa'id bin Jubayr yace ayyukum ra'al kawkab alladhi in qadda al-bariha, yace ya ku taron waɗannan sahabbai jiya da daddare wane ne ga tauraro wanda kamar ya faɗo haka irin tauraron da ake jibin aljanu, an gane ko wannan na shihabun saqi tauraro wanda zaka kamar wani haske a sama kamar jeba wani abu haka tauraron da Allah ke sa su jefi aljanu waje Allah arjumun lishayatin, an fahimta, waye ga wannan da jiya yayi haske kuma ya faɗa, waye gani zai iya tambayar mutanen sa wannan tauraron. Qultu sai Husayn bin Abdurrahman yace qultu ana, ni na ganshi, summa qultu sannan kuma nace amma inni lam akun fi salah, amma a lokacin da ganshi ba sallah nake yi ba, kage ya korewa kansa kada a aishi wani ba da wani dare bare ana ta kokari to wannan yayi kokarin korewa yace na ganshi amma a lokacin ba sallah nake ba, an fahimta, amma sabanin yanzu zaka yi aiki kuma ka zo kana fara kai wallahi azumin da jaba da wahala wallahi ka gwani ne sum'a kenan, sum'a ita riya shine lokacin da kake aikin kana zo a gani a yabi, ita kuma sum'a bayan ka gama ba sai ka zo kuma kana bada labari dan ayyaba ba za a ci wani ba dama ne wannan, shine sum'a duka suna rufe aiki Allah baya ji kaga kokarin gujewa kansa wannan abu ne ke yasa yace eh na ganshi jiyan nan da kake faɗa na ganshi amma kuma walam akun fi sala a lokacin ba sallah nake yi ba, an gane ko, walakin lubitu a lokacin ma ina zaune kuna mata ci je ni ko mi ci jiya harbe ni ina lubitu wala abu mai dabi da ya ci je ni, an gane ko, qala fa ma za sana'at, sai ce to lokacin da wannan kuna ma ya ci je ka me ka aikata, qala kai qultu sai nace istarqaitu na masa ruqiya ne nayi magani ko na karanta addu'o'i game da wannan matsala din, qala sai yake cewa fama allamak fama hamalaka ala zali, waye ce cizan kuna ma mana mai ruqiya waye dora ka akan wannan laifi, qultu sai nace hadithin haddathnahu ash-Sha'bi, akwai wani hadisi da imamu Sha'bi ya karantar da mu, qafa qala sai yace wa ma haddathaku me hadisin nako da imamu Sha'bi ya karanta, an gane ko, قلت سينتي حدثنا عن بريدة بن حسيب الأسلمي أنه قال يا كرنت دمو دغ بريدة دغ حسيب الأسلمي أنه قال يكي توا لا رقية إلا من عين أو هما، من ذا الله يكي با رقية سي دغ عين kamar kambun baka haka kambun baka san kambun baka kamar abin da ake fasara shi da mai jayin to idan har an ga mutum haka ko yaro ko babba Allah ya masa wata baiwa ana yawan fadarsa to irin yawan magana kan mutum to iya sa ya hadu da wata cuta an gane mu ne ai Allah ya yi wa mutum basira ko yaro ne a makaranta ko wani kwararre ne a wani fage ko wani yayi fice a wani fage ka san mutane za su dinga magana ka ai wani ai abu kaza sai wani to wannan maganar tana tasiri ga mutum za ta iya zuwa ta lahanta shi ana fahimta iya sa manzo Allah ce duk abin da ka gani ko ya baka sha'awa ko ya burge ka to ka fara ambaton Allah kafin ka ambata kace masha Allah ka abin da yana da kyau masha Allah ka yarar yin yar masha Allah ai abu kaza ne kaza ne to in kai wannan kayi riga kai ko da kana da kambun bakan ba zai tasiri ka ba amma in janna amma fadin abun direct haka ba jingina Allah to iya sa an kana da kambun maka yace sai ka kuma da yawa akwai cututtukan da wannan ne ke haddasa da sun mutane ba su sani ba wallahi da yawa da cututtukan da wannan ne ke haddasa da su amma da yawan mutane ba su fahimta a dinga wahalar neman magani yana ta kashe kuɗi amma ga matsalar inda take kuma shi kambun bakan nan wanda yake da shi din ba bai san yadda shi duk abin da ke cewa mai tayar da wani sarki mai duk tsafi ne wannan fa'ida ne da harkar neman kuɗi amma ai na gaske me shi ma bai san yadda shi ba to ya ake gane ai ya kama abu kuma ya ake magance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya ambaci abu ya tanka daga fadar magana ko kallon abin wani abu ya same shi kamar ya fadi ya suma haka ya fita daga hayyacinsa in dai an ga wannan to shi mutumin da ya tanka ko yi magana to ma'aikin Allah ya ce sai yi alwala sai a tare ruwan alwalarsa iya alwala ana tare ruwan idan ya kammala alwalan sai a je a yayyafa wa mutumin shi kenan Allah ya ce ta yi da nan wannan shine kai matsalar ba wani dukan za a yi ba wani kotu za a kai shi ba in dai yayi wannan an yayyafa mutum ruwan alwalan shi kenan rigakafinsa kuma ka ambaci Allah kafin ka tanka abu shi kenan ana fahimta to manzo Allah ya ce wannan aini ana wannan idan har aini ya kawo mutum ana masa ruqiya sannan kuma da kuma da zazzabi zazzabi mai zafin nan shi ma ana yi wa mutum ruqiya a kai fakala ahsana man intaha ila ma samia sai ke cewa babu shakka ka kyautata ji ka ji abu mai kyau har zuwa karshen abin da kai walakin haddathna ibn abbas sai dai abdullah dan abbas mu ma yana hadisi عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أردت علي الأمم أتفيس إسرائيل معراج سأكبر جروما سد الأمتين النبوة أشي ونن النبي جمع أص ونن النبي جمع أص أقولكم فرأيت النبي ومعه أروحيت ban san Allah ce sai a nuna mun wani annabi tare da shi mutane ne yan kadan haka rundina ce kadan ba su da yawa wan nabi walaysa ma'ahu ar-rajul ko kuma wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani sai a nuna mun wani annabi tare da shi mutum ɗaya ne ko mutum biyu suke imani da shi wan nabi walaysa ma'ahu ahad akwai annabi ma da bahi da kowa a bayan sa ba izru fi ali sawadun azim sai aka nuna mu an su jama'a masu yawa an fahimta ine sawadun azim fa zanantu annahu ummati hina ke zatan wannan al'umma ta ce ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qila li sai aka ce da ni haza musa wa qaumahu wancan annabi musa ne da mutanansa walakin unzur ila al-ufq sai aka ce ka sake duba dai can karshe ka kara dubawa fa nazartu sai na duba fa iza sawadun azim sai na sake ganin wa'an su mutane masu yawa faqila li sai aka ce da ni unzur ila al-ufuq al-ukhra ka ƙara duba baya dai bayan wannan na farkon sai na ƙara dubawa fa iza sawadun azim sai na ga taron jama'a masu yawa faqila li hadhihi ummatuka sai aka ce wannan ita ce al'ummarka ya rasulullah wa ma hum amma a tare da wannan al'umma ta ka 70000 yadkhuluna aljanna bighayri hisab wala azab. Daga cikin al'ummar ka akwai mutum 70,000 za su yi ga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da azaba ba. Haka aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a al'ummar ka akwai mutane 70,000 za su yi ga aljanna bila hisabin wala azab, ba za a musu hisabi ba, sannan ba za a yi musu azaba ba. An gane ko? Sumban hada, sai manzon Allah ya tashi, fa dakala manzilahu, sai manzon Allah ya shiga gidansa, fa qada an-nas fi ulaika, sai mutum sabai suke ta magana, waɗannan 70,000 suwaye, waɗannan suwaye a cikin munafikun. Ana fahimta? Hewan suke cewa fa ulaika fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala azab, suke ta magana akan su waɗannan suwaye. Fa qala ba'dhu, wa an suka ce, فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. akwai wannan mutane sahabban manzon Allah ba maki a cikin sahabban za a ware 70,000 a ba su wannan matsayi. wa qala ba'dhu fal'allahum alladhina wulidu fil islam, wasu ke ce a ba maki wanda aka haife su a musulunci wanda ba su yi bautar gunki ba, su yi shirka ba. an gane ko? wala mushriku billahi shay'a, ba su yi wa Allah shirka da kowa ba. wa zakara ashiya'an, suka dinga ambaton abubuwa da yawa da yawa da yawa. fa kharaja alaihi rasulullah, can sai ga manzo Allah ya fito musu. fa kala, sai manzo Allah ya ce, mal ladhi taqutuna fihi, me kuke tattauna, maganganun me kuke yi ne? fa akbaruhu, sai suka ba manzo Allah labari. fa kala, sai ya ce da su, humul ladhina la yasarquna, wadannan mutane 70,000 da za su yi ga aljanna babu hisabi babu azaba. to daga cikin su akwai wanda ba sa ruqiyya in cuta ta same su, wala yaktawuna, kuma ba sa lalas. lalas shine a sa wani karfi a wuta a da, idan mutum iya wani ciwo dinga dana masa karfin a ciki, shine lalas. amma yanzu ilimi ya zo ba a wannan da yawa. wala yatadayyarun, kuma ba sa tsafi, ba sa canfi. at-tayra hine canfi, ba sa canfi. wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma suna da kyakkyawan dogaro ga Allah. qala ukhasha bin musa, atake he ukhasha ya daga hannu. فقال يا ادعوا الله ان يجعلني منهم, manzan Allah roƙa min Allah da zantu ina cikin su. qala anta minhum, sai manzan Allah ce kana cikin su ukasha, kaga ya samu tikitin aljanna a lokacin, tikitin aljanna ya samu. summa qala rajulun, sai wani mutum ya sake cewa manzan Allah ni ma roƙa min Allah da zaman ina cikin su. ادعوا الله ان يجعلني منهم, faqala sabbaqaka biha ukasha, sai ce wannan damar dai ukasha ya riga ka. ana fahimta? wannan damar da ya ce ukasha ce ya riga ka. ana fahimta wannan? yasa an ce a nan a saurin baki ya yi rana. ya yi rana a nan sai kuwa saurin baki ya jama aljanna. a wannan hadisi ya kare a nan, amma akwai sharhinsa, dole za mu sai lokaci ya yi. can da aka ce la yasarquna, idan jinya ta same su ba sa neman magani ko ba sa rufiya, to sai malamai suka ce neman magani ko ruqiyyar ba laifi bane, hasali ma sunna ne. cuta ta same ka, ka nemi magani ta hanyar da ya dace sunna ce. to amma su ƙarfin imaninsu ne yasa suka fawala wa Allah. Allah shi ne ya dora musu jinyar, kuma Allah shi ya san lokacin da zai ɗauki musu jinyar. imaninsu ne ya kai haka kawai, ba wai don neman maganin laifi ba ne. a fahimta? kasan ko a yanzu misali na sha buga misalin sahabin nan Abu Zar, Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu, an ce shi imaninsa ya kai baya kwana da kudi a gunsa, idan ya gama ce fanansa na yi ne, in ya yi saura sai ba da yi sadaka, ya ce Allah kai mu gobe Allah zai bani. kaga masu yi daga zikiya, kuma wallahi haka yake, baya barin komai wai don gobansa baya bari, ya ce Allah da ya ban yanzu goben ma zai bani. imaninsa ne wannan. amma kuma kai dan kwakai ka kawo da kuɗi, ka kawo da kuɗi ba laifi kai ba. to su ma waɗannan da mazala ce la yasarqu, irin wancan misali ne, imaninsu ya kai in sun haɗu da rashin lafiya, to sun san kawai da sanin Allah, Allah zai roƙa su shikenan. amma wai ba dan neman maganin yadda ne, Allah ya sa an gane. za mu samu matsaya nan insha Allah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda ne kuskure kuma Allah ya daidai. idan mun dawo insha Allah za mu tafi darasi na hudu, kuma za mu tafi masail na wannan babi da muka karanta. Allah ya mana albarka, Allah ya wa mahaifinmu albarka, Allah ya sa da mu da su aljanna ce kuma Allah ta'ala ka shirye zuriyarmu, Allah ka dora su a tafarki madidici, Allah ka sa da mu da su duka aljanna ce kuma Allah ka shirya mana zuriyarmu, Allah ta'ala ka biya bukatu min alkhair, Allah ka zauna da mu lafiya, Allah ka zauna da mu lafiya a wannan kasa, Allah abin da ya fi karfin mu Allah ka mana magane shi abin da muke roƙo a gare ka na alkhair, Allah ka haɗa mu da shi.